gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 21 ga watan Agusta na shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan yan gudun hijirar cikin gida wanda aka fi sani da IDPs. Shin kowane irin hali suke ciki a yanzu?
Awa nawa kuka yi hanya?
Domin dai kwana biyu da yini daya.
Kuna tafiya a gas? Abinci fa?
Abinci sai dai ruwa.
To da kuka zo nan kamar akwai wani masoki da aka sama muku?
Ga mu nan ga hili dai ku ga.
Kinji har yanzu dai akwai masu takawa a ƙasa domin zuwa sansanin wurin ƴan gudun hijira na cikin gida. To yau dai shine ranar tunawa da mutanen da ta'addanci yayin barazana ga mahallansu a fadin duniya. Amma yau za mu mayar da hankali ga waɗanda ta'addancin ƴan Boko Haram ya shafa a nan wuraren.
Dalilin kenan da ya sa wakilin sashen Hausa wato Amina suka haɗo mana rahotanni. Daga Damagaram a Niger, Tamar Abadi ta haɗo mana rahoto akan kuɗin tallafi da Aliko Dangote ya baiwa ƴan gudun hijira a Niger.
Kamar yadda kuka ji a wannan gutsarin, Haruna Dauda kuma ya jiyo mana ta bakin su ƴan IDPs ɗin da halin da suke ciki a Borno.
Daga Adamawa kuma Ibrahim Abdulaziz ya tuntuɓi wani jami'in bada agajin gaggawa akan gudunmawar da gwamnati ke bayarwa.
Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin yau da gobe.
To bari mu yanzu za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce menene fatanku ga mutanen da ta'addanci ya raba su da muhallansu ko ya sa su a cikin wani hali a inda suke. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin LB mai nama ya da gungume, inda ya ce salam yau da gobe mutanen da ta'addanci ta raba su da gida, fatan mu Allah ya sa ka fara ce hakan.
Sai kuma sakon Adamu Abubakar Bajoga, inda ya ce salam yau da gobe ikon Allah, gaskiya mutanen da ta'addanci ya ritsa da su abinda ya dace gwamnati ta taimaka musu, dan gaskiya suna son taimako don wasunsu ma bara suke akan titi a takaice.
Shi kuma Bahariya ya unguru tare da Kawu mai dugu unguri cewa suka yi yau da gobe ikon Allah, hakika mutanen da suka rasa mahallansu sanadiyar ta'addanci suna cikin halin kakanikayi, don haka muna taya su da addu'ar Allah ya kawo musu mafita.
Sai kuma sakon Wai dan Baba daga jihar Gombe, inda ya ce wannan hali da suka shiga lallai Allah yana jarraba su ne, kuma mu koma gare shi da ya kawo musu sauki da kuma doki, ya ba su mafita, ya sa su koma cikin muhallansu.
To amin. Amsar mu kuma ta gaba ta fito daga wurin Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa, inda wanda ya ce salam yau da gobe hakika ina matukar jajantawa al'umar da suka rasa mahallansu da fatan Allah yi musu gata
to Alhaji Mele Yusufari kuma ya ansa daga jihar Yobe ya ce mutanen da rikici ya raba da mahallansu abin tausayi ne fatan mu dai Allah ya mayar da su gidajen su cikin kwanciyar hankali
to sai kuma amsar hadin gwiwa daga wurin Aminu Adamu Malamadori da Kabiru Hassan Malamadori inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah to hakika muna musu fatan dawowa rayuwa cikin lumana da kwanciyar hankali kuma muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta gina musu sabon mahalli
Suleiman Adamu Tanda Reporters yau yace yau da gobe a gaskiya ya kamata gwamnati da hukumomi su tashi tsaye su taimaka wa al'ummar da rikici ya raba da mahallansu domin gaskiya suna cikin halin tausayi da damuwa fatan mu shine ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali
to shi kuma Arma ya Usaini cewa yayi hakika barin mahalli sakamakon ta'addanci abantar da Allah wadai ne muna fatan Allah Ubangiji ya kawo musu sauki a duk inda suke Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a fadin kasar mu baki daya
sai kuma Hindi Suleiman inda take cewa assalam yau da gobe ina kira ga shugabanni da su tallafa musu Allah ya yi musu gata amin thumma amin
To Aisha amsar mu ta karshe a yau ta fito daga wurin Khadija Babawuru Elnafati inda ita kuma tace fatana gwamnatoci da masu hannu da shuni su tallafa musu da kayan abinci da matsuguni masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu To jama'a ga rahoton da Tamar Abari ta hado mana daga Damagaram
Zakari Umaru shine gwamnan jihar Maradi yayi karin haske kamar haka.
Wannan mutanen suna nan da kuma kiman tace da kaman wajen 20. Alhamdulillah muna ba su taimako kowane wata. Akwai gwamnatin Niger, akwai gwamnatin jihar Sokoto duka sun aika taimako wanda kuma akwai masu hadu da shi kaman su Supermo wannan kungiyar ta majalisar dinkin duniya mai yayi da kaman su Asira kuma Mountain Tabi Foundation ta Dangote ya turo wajen trela 16 da shaƙe da kaya sun kawo mana suna wajen ton 530 na abinci da kayan shinkuda da na ruwa don kiyasa dai wannan taimakon zai kai kimanin wajen miliyan 300 na sefa
to yanzu wannan taimako an rarraba musu
mu muna da tsari tunda zamani wanda ba a san ba lokacin da zai kare kenan ba duka abin da muka samu ba za mu dauke mu rage a'a Allah tsari wata wata ne an kidan ya su an san ko suna wade da su da iyallan su ko ba su kadai ba ɗan gudun hijira ai akwai jama'ar da ɗan gudun hijira suka tarda su ne muke cewa population da kai to duk abin da za a yi ma ɗan gudun hijira dole sai an yi ma jama'an nan wanda suka karbe su suka ba su abinci suka ba su mabarta suka ba su gonaki na noma wata wata ne muke nisa'i duka an san abin da ya kamata a raba musu kowane wata amma in ma ta dubu yau ne yanzu in kika dauke kin san halin mutane in kika rabe gaba ɗaya ai sai da kowa zai yi gobe ya tara maka hannu ba abinci ba kawai har da riyoyi da abubuwa da dama ana nan ana yi musu da magunguna ana kawo musu shekaran jiya ma mun samu ƙarin taimako daga wata ƙungiyar nan da ake ce ma NEMA ta Najeriya
sai dai ba nan gizo ke sakar ba babbar damuwar hukumomin da masu 'yan gudun hijirar su koma garuruwan su na ainihi
abinda suka fi damuwa da shi akwai biyu tsaro cikin garuruwan su su koma gida magabata na Najeriya kamar jahohin da abin ya shafa ko shi ya kusa na rubuta musu wasiƙa na su zo mu zanna tare da su mu bi da matakan da ya kamata a ɗauka na maido tsaro cikin yankunan nan waɗanda yan ta'adda suka mamaye a maido tsaro saboda jama'ar nan su koma cikin gida su koma cikin garuruwan su shine abin da muka hida damuwa da shi in wannan bai samu ba kuma muna da tsari kamar wani plan bai haka na kanci su da kan iyaka mu kai su nesa ga iyaka mu duba su daga cikin hatsari wanda zama yan gudun hijira yake kawo musu
su ma yan gudun hijirar da suka samu wannan taimako sun nuna godiyar su ga Dangote da ma sauran waɗanda suka taimaka musu kamar haka
sunana Nawali Muhammad Sangira mun kira ki sosai duk wanda ya fito daga Najeriya lalle kowa sai dai ce Allah san barka dan babu wanda ya tafi da yunwa ko kishirwa a mun samu taimako shi sai da zahiri ne da kawa ta gaskiya Allah mun samu karɓuwa ga jama'a kun jiro da ainihin wake da mai da abun ruwa da abun shi hida sai wannan kungiya ta dangar ta kan gaskiya alhamdulillah ya kuma mun gode mata lalle in dai Allah ya sa an ka samu harkan nan ta tsaro gaskiya to muna fatan kowa kuma ga muhallin shi
Usman daga Garje dan wuce muna godiya Allah ya kara mai imani da yanayin shi na budin da Allah ya mishi Allah ya kara mishi eh na ana kula da mu har hukumomi ba eh mun gode musu suna taimaka mana da aidin duk daga wata zuwa wata haka muna fa Allah shi ba mu iko Allah shi yarda mu kuma ka san mu bazanna da iyalin mu hankali kwanciya Allah ya yarda
Tamara Bari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
Allah ya kyauta a can kuma jihar Borno wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya tuntubi su ƴan IDPs a sansanin su domin jin halin da suke ciki Haruna gare ka
sai Allah wallahi ba abunke
ba komai
ba komai Allah ya ba komai Allah wallahi
So mai Usman daga Mairare kasar Guzamala eh gurin Hijira ne dukkan eh to mu kam sai dai mu ce alhamdulillah kaga ban mu da komai ga yaran mu duka ba wanda yake da kaya ban mu da abinci tunda muka zo nan Alindume Allah ya masa albarka ya kawo mana abinci in ba shi ba ba wanda ya kawo mana abinci mun ka gane mun gode wa Allah tunda akwai rai mun gode wa Allah zamu samu wanda zai ba mu tunda muna nan kam kuma kowa yana shiga yana kallon mu kamar inda ka zo nan ba ma ba wanda ya zo ya tambaye ko haka ma sai kai sai da kai da kanka Alindume shi da kansa bai taba zuwa nan ba amma ya ji labarin muna nan ya ba mutane kaya an kawo mana abinci su shinkafa su masara su wake su mai duk Alindume ya aika mana ya kawo mana kuma alhamdulillah mun gode masa Allah ya kara masa girma
Abubakar daga Maidare Guzamala dan gudun hijira ne du mun gode Allah amma yanzu bamu da layya bamu da komai a yanzu haka
sunana Zainab Ali Amongono haka ne to har yanzu dai baya dadi yara na biyu
sunana ku yan gudun hijiran ina ne
mu yan baga ne
baga shekaran ki nawa nan
a ban kai shekara
eh kwanan nan kika fito
eh
a wannan hare-hare na bayan nan ne kika fito
eh wannan na bayan
to yanzu ya yanayin rayuwa take a nan gare ku
ba ne bi mun ji dadi
eh amma kafin a kawo muku wannan doki ya yanayin kuke samu abinci akwai shi ko kuma ana karancin shi
a ana karancin shi kadan kadan dai muna samu
kina da yaya nan ne
eh ina da yara biyu
su biyu kuma duka kuna tare mai gidanki ba
mai gidana ma yana nan
to Allah ya taimaka
yawa
ga mama na kuma ta mama eh sunan ki ba
sunana
yaro eh wannan yaro ki ko
yaro
shekaran suna
shi wannan bayan an mun yi gudu da sati biyu na aife
shi anan kam din kenan eh shekaran ki nawa wannan kam
a wata na bakwai
watan ki bakwai kam daga ina ki tazo
daga ba ganin su
ko ya rayuwa take gare ku anan kam
na san ba da kantin da ka riga ka baro gidanka ya ruwa sai hakuri sai a hankali wallahi amma yanzu fa Allah ya saka da alkhairi muna roƙon Allah ya ƙara kai ga mana taimako daga kuta ko ina da ko ina kuma Allah ya sa azara ka gyara mana kasar mu mu koma mu zauna lafiya a gidan mu kowa da yaran sa a gidan sa yafi a haka yara sinan ba makarantar kirki ba gashi nan sai a hankali na gode Allah ya saka da
alheri amin su mami na gode ga mama na ita ma sanu mama ya sunan ki
sunana Hauwa
kaji je ma da yarki ba daga ina kika zo
daga Doro
na'am
daga Doron ba
ko Doro ko
eh
kamar shekaran ki nawa nan ko
wata na shiga
eh ba kina da mutuwa ba ma
eh wallahi
eh wannan rikicin baya bayan nan ki ne
eh shine
ta kun zo da mai gidanki ne da yaran ki duka to ya rayuwa take a nan gare ku kafa
sai a hankali mun gode ma Allah mun gode Allah saka da alkhairi
yanzu aka ce ku fadi bukatun ku da kuke so gwamnati ta yi muku me za ku ce kuna bukata ku a nan
bukatun mu a man shine abinci sitirori
da Allah ya taimaka yauwa zaman lafiya kuma ko
eh da zaman lafiya
eh to ga wa ya taba mana
zaman lafiya
to duk na ganku da goyo da yaya
sai ka nufa ne
na'am Maryam ko eh ma daga ina kika zo ke
daga Doron ba
eh ke ma yar ba gan ne to ya rayuwa take ka
gaskiya rayuwa kallon mai rayuwa sai a hankali tunda ka yi gida ba ka gidanka
gaskiya ne eh ya baka batun abinci ba kuna samu isheshe
gaskiya abinci kan ba ma samu tunda ba mu da gati
ba ku da kati gurin
eh
to me zaki cewa gwamnati ganin cewa ku da ba ku da kati me za ku fadi ma gwamnati
mu ne muna so garin mu yayi lafiya mu kuma guraren mu
na'am to kin ce ba ku da kati kamar wanda ba su kati san ba su wani abinci ne koya
ba sa sa babu abinci ma tunda babu kati
kun da ne so sai na nan
watan mu shida
Wata biyu da?
Watan mu shida.
Watan shida? To Allah ya taimaka. Sannu ba mana? Yawwa, ya sunanki?
Aisha.
To me zaka ce wa gwamnati?
Wallahi ga nan ne daga doron ba ga muku.
Wace kuka zo nan camp din?
Kabin ne, ina ga zuwa mai wata shida.
Wata shida ko? To ya kurayuwa sai ta gare ku ganin cewa kuna camp yau wata shida kun baro garuruwan ku na asali da ma wata kila abubuwan da kuke amfani da shi kayayyakin ku da sauran su. Ya rayuwa ta kenan gare ku.
Gaskiya babu da abinci kuma kaya ma haka ya fito. Haka muka fito daga mu sai kayan cikin mu da ni da yara. Wallahi babu.
Mai gidanki ba?
Mai gidana ma shi ma daman yana nan. Yana nan ya je zo ya nema mana gida. Can inda ake muna ana yawan fada su
haka
shine da shi ba da shi ma aka bani da yara haka muka wallahi ba mu fito da yaro ko ka ba mu fito
Allah rufa shi Allah rufa shi sannu
ga zuwa mun gunnu
awa nawa kuka yi hanya
to mun dai kwana biyu da yini daya
kuna tafiya a kasu abinci fa
abinci sai dai ruwa
to da kuka zo nan kamar akwai wani masoki da aka sama muku
ga mu nan ga hili dai ku zazzawo
yanzu na gan ku a filin Allah ta alaka nan kuke kwana
haka nan muka kwana da sanyi da iska duk ya rude mu
to mai gidanki fa
mai gidana ma ni ba sai inda yake ba yanzu ma ni kadai ce
yau kwana na biyu a garin nan
kun wani masoki da kuka samu
ba mu samu sauki mutun daga mana a fili zaune
yanzu na gan ku a nan
har sai ba mu da ko ban daki
nan naki ne wani ku zo da su
su shi da kuma da mama ta ga ta nan tsohuwa ko sauma ba ta da
ni sunana Alhaji Musa Ajeri doron baga kuka local government ina doro kam akan baga hanya baga mu dai mun jima a nan gidan yanzu watan mu bakwai gidan nan ba wanda ya taba kawo muna abinci wanda za mu ci na wata daya ba ba mu ba har yanzu kuma muna fira da yan jaridun kamar yanda muke yi da kai muna kiran ma'aikatan gwamnati muna ga musu yanzu nan yau ma mun tura ma chairman local government takarda kai mishi na cewa gidan nan hoyo sai wata bakwai ba ba mu abinci ba har yanzu kuma ban ga abin da yazo ba saboda haka wannan din wanda ta muna ne kaga yanzu ga mu a nan gidan nan yanzu haka ruwa yake kwanci ciki fiye da kima bayan babu abinci nan ma mun kai wata wajen biyar gidan nan kafin mu samu a zuwa mun dan ledodin nan ba mu mai daki ledodin aka ba mu da kusa daidai da kudin da ake ba kafin ta ba ba mu ba kowa shi ya buga maka ne daki ko ya cire alifin shi aka buga mishi sannan mu din nan muna da damuwa kala kala ka gani yanzu haka yaran mu ba su da ma inda za su yi makaranta sama da shekara biyar yanzu ka gane ko sannan ba mu da wani abu na jin dadin rayuwa ko guda katibu ma wanda muke kwanci ba mu da kowa kasa yake kwanci damuwa kala kala har ma ba mu san ma inda za mu sa kanmu ba a takaice ni mai wannan maganan ni kaina Arji Musa a Jeriya yanzu ina da mutum sama da 70 garin nan amma wallahi tallahi ba wani mutum wanda yake da katifa yake kwanci daga wanda yake shi dan bargonshi wanda yake da shi sai wanda yake shine yani amma wani bukata na gwamnati cikakke wanda ji aka ce an yi babu shi to yanzu a gidan nan muna da mutum sama da 600 da wajen 50 da wanda 6 magidanci fa mutum kuma sama da 2700 muke da shi gidan nan amma ba wani abinci da yake zuwa gidan nan dangane da haka ni ban san ma abin da zan kara maka ba
ni ne Muhammad Sani Aliyu wanda ake wa inkiya da JTI doron baga imam kenan sai dai kuma kira da nake da gwamnati musamman gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha kafin daukan matakin hanawa ya kamata a ce akwai wani gudunmuwa na musamman wanda ita gwamnatin tarayya ita kanta da gwamnatin jiha za su tallafa waɗannan yan gudun hijira dan akwai waɗanda idan har ba su fita sun yi bara ba za su kwana babu abincin da za su ci kuma kamar yadda yake a wannan kam namu na doro kam tunda muka zauna nan wata bakwai babu wani tallafi na abinci daga yan kungiyoyin nan na abun nan NGOs din nan kungiyoyin nan babu wata kungiya da ta taba zuwa gidan nan ta raba wani abinci na zuwa gani illa mun san so daya wanda ba mu wuce wata daya a gidan nan ba an taba zuwa an ba kowane magidanci kwano hudu na shinkafa da kwano daya na wake amma banda wannan har kawo yau ba wanda aka taba ba wani abinci gaskiya abu na farko in ma dai gwamnati ta ci gaba da kawo mutane tana tsarewa don mabaratan ba za su fasa yin bara ba in dai ba a zo an tallafa ba sai dai ta ci gaba da kawo mutane tana tsarewa ko kuma idan mutane sun yi wa gwamnati biyayya to za su shiga cikin wani kunci kila wannan ya zama sanadiyar rayuwarsu yanzu akwai irin kungiyoyin nan irin su action anga da sauran da hanga da sauran su duk suna shigowa gidan nan kuma kullun suka zo muna koka musu akan matsalar mu fa shine abinci amma kullun matsalar su shine da za su kawo mana shine wai su yi mana shadda gurin da za a yi tsugunno wanda yake kuma yanzu a cikin gidan nan muna da shadda wanda ta fi kwaya 50 da wuraren wanka wanda ake amfani da su kuma amma a kullun a ce su ne za a yi kuma ba mu da matsalan wannan matsalan mu shine abinci in ba a ci abinci ba ma ina ne za a samu gurin da za a je a yi ba haya in ba a ci abinci ba ina maganar ba haya a duba wannan kukan namu kuma wannan ba ya shafe mu kadai bane kamar muna bayyana namu matsaloli ne amma idan ka leka duk irin kam din nan duk zaka samu irin matsalolin guda daya ne waɗanda ake ba ma zaka samu abin da ake ba su bai ishe su ba to ina ga waɗanda ba a ba komai wannan kuka mun kai ga abin da ya shafi kukan mu zuwa ga ciyama na local government namu to alhamdulillahi a yau ma dai an sake isar mai da wannan kukan kuma ya bukace mu da a rubuta takarda a bashi a rubuce ta yanda zai isar da wannan kukan namu zuwa ga ita gwamnatin jiha an bashi amma dai har yanzu mu muna cikin zaman jira ne dan haka gaskiya idan har ba a samu wani tallafi ba to mutane za su shiga cikin tagayyara da halin haula'i wannan shine insha Allah
Allah ya mana maganin duk irin waɗannan matsaloli kuma ya ba mu zaman lafiya mai dorewa. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu ga hirar Abdul Ibrahim Abdul Aziz da wakilin ma'aikatar kai agajin gaggawa ta tarayya a jihohin Taraba da Adamawa Imam Abani Garki.
So kawo yanzu akwai yan gudun hijira da dama a join Adama da Taraba bari mu soma na Taraba nan kwanan nan kun bada kayakin tallafi kaman me da me kuka yi wa waɗannan sannan kuma yan gudun hijira suke Taraba kaman adadin su kaman nawa
to da farko dai kaman yanda kai maganar dauki da muka kai Taraba da Adamawa kafin wannan ma a baya ka sani mun kai dauki a watan farko na January na 2019 mutanen da abbalin ruwa ya shafa mun ba su dauki na kayan abinci da wanda ba kayan abinci ba da kayan gini a jihar Adamawa kadai mutum 2,300 da wani abu suka amfana magidanta a Taraba mutum 3,274 suka amfana magidanta kenan bayan wannan gwamnatin tarayya sun fito da wani sabon program wanda ake kiran sa special agric intervention program yanzu haka akwai two teams da muka samu daga Abuja daya team din suna kula da bangaren abin da ya shafi ambaliyar ruwa wato flood kenan daya kuma suna kula da bangaren da abin da ya shafi conflict wato rikici tsakanin al'umma makiyaya da manoma wannan intervention din shi ma zai bada tallafi na abin da ya shafi iri na abin da ya shafi magunguna na feshi na abin da ya shafi taki na zamani domin a bunkasa harkar noma a jihar Taraba kadai mutum sama da 21,000 za su amfana daga wannan tallafi a jihar Adamawa kai mutum 21,000 za su amfana da wannan tallafi a Taraba sama da mutum 10,000 za su amfana da wannan tallafi to bayan wannan kuma wannan tallafi da muka kai Taraba shi ma mun yi irin sa nan Adamawa wanda kake magana shi kuma kamar livelihood food support program ne kira sa tallafi ne wanda muka bai wa waɗanda ambaliyar ruwa ta 2018 ta shafa na masu kananan sana'o'i domin a tallafa musu su make su cigaba da sana'o'in su mun raba kayayyaki wanda ya shafi kaman kayan keken ɗinki injin ban ruwa na noman rani da kuma injin malgade a jihar Adamawa mutum 300 magidanta har da mata sun amfana da wannan domin lokacin da aka zo wannan abun mun so mu ba da ƙarfi ga mata saboda mun san da mata suke tantance irin wannan abubuwan su za su yi amfani da shi ya amfane su kuma amfanin al'umma saboda a jihar Adamawa kadai mutum 340 suka amfana da wannan tallafi wato magidanta kenan a jihar Taraba kuma mutum 370 suka amfana da wannan tallafi na livelihood support program to wannan shine a takaitaccen bayani akan an tallafin da muka yi satin da ya gabata
kamar yanzu haka yan gudun hijira nawa ne suke Taraba kuma a wannan sansanoni kuka ajiye su tunda hukumar ku ta da ruwa da tsaki wajen tallafa musu
to ko sati da ya gabata mun je mun tantance ka san harkar dan gudun hijira ko da yake abu ne wanda yake canzawa alƙalama suna canzawa mun je mun tantance akwai rikici da aka yi a karamar hukumar Lau da Donga da Ardokola mun tantance mun samu akalla yan gudun hijira kamar 10,000 da wani abu wanda muka tantance kenan to sauran camps din da kamar da nayi magana abu ne alƙalama suna canzawa yau kaje wannan ya shigo gobe wannan ya fita To amma wanda muka tantance nan ban iya ba shine wannan ƙananan hukumomi guda uku. Ya kamata a ce mun je wukari to amma saboda yawan fita lafa ba dole muka hakura da zuwa wukari saboda shawarwari da jami'an tsaro suka ba mu cewa kada mu shiga wannan gurin tun da har yanzu akwai sauraron dan wannan fita da ke faruwa. To wannan shine alƙalamin da zan gaya maka zuwa yanzu.
Bayan ga batun ambaliya san su akwai kuma batun su waɗanda suke sansanin yan gudun hijira kamar yanzu sansanin yan gudun hijira a dama kamar nawa ne kuma alƙaluma yan gudun hijira suka rage yanzu kamar nawa ne da balahira boko haram ta shafa.
To sansanin yan gudun hijira a jihar Adamawa akwai waɗanda gwamnati ta recognizing ko in ce tantance ta suke ta sanar da zamansu take ba su tallafi na kayan abinci wannan muna da kam guda uku. Akwai kam na fufure wanda suna da yan gudun hijira kan 1,432 akwai kam na malkohi muna da mutane akalla 1,200 da wani abu akwai kuma Santa Teresa kam muna da mutane 536 waɗannan su ne waɗanda gwamnati tantance su ta ci gaba da kula da su har yanzu amma ina so ka sani cewa akwai yan gudun hijira waɗanda suke zaune a cikin al'umma waɗanda kamar yadda na faɗa su ma tantance su koda yaushe abu ne wanda alƙalama san canzawa akwai hukuma ta kula da yan gudun hijira IOM koda yaushe mukan yi aiki tare da su a sake sabunta alƙalama a tabbatar da yawan yan gudun hijirar da ake da su a cikin al'umma da kuma wanda suke cikin kam. To mu yanzu muna da alƙalama a hannun wanda suke cikin kam kamar yadda na baka waɗanda kuma suke cikin al'umma abu ne wanda kamar yadda na gaya maka dole sai an sake tantancewa a tabbatar da cewa ga iya yawan yan gudun hijirar da suke ciki saboda wasu daga cikin yan gudun hijirar ne na tattalin arziki ko sun zo harkar sana'a ko sun zo noma ko na makamcin haka. To alƙalama dai ala kullu halin sukan canza saboda haka wannan shine irin alƙalamin da zan iya baka a wannan lokaci.
Wata matsala ita ce tabbacin ci maka yanzu haka akwai rubutun kanci tsayin da aka ɗauko da shi kanci ana ba su abinci da su da ba da san su cikin yan watanni nan an samu tangarɗa da san su yanzu yayinin ya canja ganin kancewa sun ta ƙorafin kancewa abin baya isan su da wuri sa ɗauki lokaci da san su.
To yanzu magana nake maka satin da ya gabata ma mun kai abinci sansanin yan gudun hijira. Azumi kusan sau biyu muka ba su abinci farkon azumi muka kai musu abinci saboda shirye-shiryen azumi dab da sallah muka je saboda sallah muka yi musu abinci yanzu bayan an dawo mun kai musu abinci wannan satin da ya gabata shi ma mun kai musu kayan abinci. Ina tabbatar maka da cewa mu dai a sanarmu abin da ya kamata mu kai na kayan abinci mun kai yanzu abin da muke sauraron ƙarshen wannan watan in mun samu approval za mu kai musu shi ma kayan abincin su insha Allah.
Shin ba kenan alƙawarin sana kamar kan cewa fiye da mata kusan wasu ce goma wasu ce takwas wasu sha biyu ne suka haihu a waɗannan sansanoni guda uku da ka ambata kamar mata nawa ne suka haihu a cikin kwanakin nan.
To ni alƙalamin da na samu labarin guda 6 wanda suka haihu. Muna samun labarin guda uku kamar yadda ma'aikatana suka sanar da ni sansanin yan gudun hijira na malkohi da kuma guda uku a sansanin yan gudun hijira na fufurikan wannan shine kuma lokacin da muka sami irin wannan mukan ba su kulawa ta musamman mu akan kanmu lokale ko kuma ya wannan office namu mukan samar musu da wani abu misali in muna da wani abu da zamu tallafa musu na musamman mukan bai waɗannan matan abun da Allah ya sa muke da shi domin mu tallafa musu da don samu saukin matsalolin da suke ciki.
Wani mataki ko dauka domin hana cin zarafin mata musamman yan gudun hijira ganin kancewa wasu suka fita wasu kuma akwai zargin kancewa irin abu ne bai kamata kamar fiyade da mukan ko kuma cin zarafin su ta fannin jima'i wani mataki ko dauka domin hana cin zarafin yan gudun hijira.
To wannan nauyi ne wanda ya rataya akan hukumomi da yawa akwai jami'an tsaro koda yaushe nakan faɗa cewa shi wannan sansanin yan gudun hijira ba wai hukumar nema ce kadai take kula da shi ba akwai sojoji a cikinmu akwai jami'an tsaro na cikin na farin kaya wanda suna cikin kam ɗin nan awa 24 suna kula da duk abin da yake faruwa kuma suna bada rahoto su baya wa office ɗin su rahoto mu ma su bamu rahoto akwai jami'an yan sanda akwai jami'an civil defense da dai sauran jami'ai wanda suke taimakawa kula da wannan kam ɗin. Ala kulli halin muka yi kokarinmu domin faɗakar cewa mu sanar da su haƙƙin su kansu yan gudun hijira duk wanda yake da kokarin ya wani musu wani barazana domin ya ci zarafin su suna da haƙƙi kuma muna ba su waya ta abu da take koda yaushe suna da namba ta suna kira da kansu su gaya mu irin damuwar da suke ciki kuma ni da kaina na samu lokaci na kan zagaya in ji sansanin yan gudun hijirar nan in tattauna da su, in tattauna da mata, in tattauna da yara, in tattauna da tijansu, kuma ma'aikatanmu su ma wani lokaci mukan tura su je su zagaya su ji irin halin da ake ciki. To iya kokarinmu, mukan iya kokarinmu mu san abin da halin da suke ciki, abin da za mu iya mi maganin sa wanda kuma ba mu ne za mu yi ba, mu danganta shi da hukumar da ya shafa.
Kamar kwanan nan kamar case nawa kuke magani ne cin zarafin nan?
To ni dai gaskiya har yanzu ban samu wani case da aka kama a rubuce cewa an ci zarafin wata mata ba, wanda zan iya tunawa na wata mai dan tabin hankali Gladys wanda ta sami aka samu matsala, shine wanda ya kai kaman kusan shekara da wani abin su, shine wanda zan iya tunawa. Amma bayan wannan ba wani rahoto da aka kawo min, ni dai a rubuce cewa akwai wata mace da aka ci zarafin ta.
Sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni, Julie Leathers Gresham, da engineer mu ta yau Zainab Abdulrahman, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Mu'azu. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.